Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Suleiman Mumuni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 25 ga watan Mayu 2023. Da fatan an wuni lafiya. Kafin ku je abinda muke tafa da shi ga Baballe da kanin labarai.
Faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai yana barazanar wargaza yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla. Sojojin ƙasar Ukraine sun harbo jirage marasa matuƙa guda 36 daga hare-haren Rasha. Yau Alhamis, ƙasar Iran ta ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango.
Kanin labaran kenan. A yanda shugaba Muhammadu Buhari ke kammala wa'adin mulkinsa a ranar 29 ga watan Mayu 2023, 'yan Najeriya sun dukufa da shawartar mutumin da zai gaje shi, wato Bola Ahmed Tinubu, game da mahimman abubuwan da suke fatan ganin ya maida hankali a kansu.
Sabu gwamnati na Tinubu, muna so gaskiya imani ya cika muna cikin Najeriya. In ba imani gaskiya za su samu matsala. To duk abin da mutum zai yi ya dinga tuna da Allah. In ka dinga tuna da Allah, Allah ne shi sai dinga jagorace ka, ba mutum ba. Sai dai mutum, ka ga mutum mutum ne, amma Allah kuma yana iya tura mutum ya zo wurin ka.
Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Kamar kowace ranar Alhamis, Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki. Za kuma aji kaɗan daga cikin saƙonnin da kuma sauraro ke aiko mana. Kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An samu rikici nan da can tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai masu ƙarfin gaske har zuwa yau Alhamis ɗin nan, lamarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar Khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da ƙasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniyar na tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma ɓangarorin da ke rikici da juna ke sa ido. Bayan shafa makonni biyar ana gwabza fada a birnin Khartoum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan Sudan, ciki har da yankin Darfur da ke yammacin ƙasar. Fadan dai ya hada da sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF, ya kuma ta'azzara rikicin jin kai wanda ya tilasta wa mutane sama da miliyan 1.3 barin gidajensu tare da yin barazanar dagula zaman lafiyar yankin. Sojoji ƙarƙashin jagorancin Jeneral Abdul Fattah al-Burhan sun dogara ne da ƙarfin harhar ta sama, yayin da dakarun RSF ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban 'yan tawaye Jeneral Muhammad Hamdan Dagalo, wanda aka fi sani da Hemedti, suka rarrabu tare da mamaye titunan Khartoum. Ma'aikatar tsaron tarayyar Rasha ta ce an kama wasu 'yan ƙasar Ukraine biyu da laifin yunƙurin tarwatsa layukan wutar lantarki da kuma tashoshin nukiliya biyu a Rasha, a cewar kamfanonin dillancin labaran Rasha. Amurka za ta gudanar da wani taro ta kafar bidiyo da ƙungiyar tuntuɓa ta tsaron Ukraine tare da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon, tana mai cewa tana sa ran tattaunawa za a yi ta yau Alhamis, inda za ta mayar da hankali kan makamin kariyar sama na ƙasa har sasai da horar da dakarun Ukraine kan jirgin yaƙi samfurin F-16. Ƙasar Ukraine ta faɗa yau Alhamis ɗin nan cewa sojojinta sun harbo jirage marasa matuƙa 36, kira shahida Iran ta kera su, da Rasha ke amfani da su wajen kai hari a yankunan yammacin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce dakarun Rasha da alama sun yi niyyar kai hari kan muhimman ababen more rayuwa da wuraren soji. Rasha ta sha yin amfani da hare-hare ta sama, ciki har da hare-haren da suka hada da harba jiragen sama marasa matuƙa a wuraren da ake hari, domin lalata wuraren ababen more rayuwa a Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ƙasar Iran ta ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce makami mai linzamin na cin dogon zango na kilomita 2,000 tare da wani makami mai linzami kilogram 1,500. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna abin da ya ce an yi nasara harba makami mai linzami da aka yi. Ministan tsaron Iran Mohammad Reza Ashtiani ya ce za a iya shirya harba makamin a cikin ƙanƙanin lokaci.
An jima kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana fatansu game da sabuwar gwamnatin da ke shirin karɓar ragamar mulki a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. A ranar 29 ga watan nan na Mayu ne za a yi bikin rantsar da sabon zababben shugaban na Najeriya. Sabili kenan 'yan ƙasar ke gabatar da shawarwari akan abubuwan da suke ganin su suka fi dacewa a baiwa fifiko. Daga Fatakwal, Lamido Abubakar Sokoto ya haɗa mana rahoto na musamman.
Dangane da sabuwar gwamnati ta Ahmed Bola Tinubu wadda zai kafa a Najeriya ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC wadda za a rantsar ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2023, naji ta bakin 'yan yankin na Niger Delta da ma mazauna yankin dangane da fatarsu da abin da suke tsammanin samu ga sabuwar gwamnati ta Ahmed Bola Tinubu. Kuma ga abin da suke cewa,
"You don't know what this government is going to be about, so nothing is for us to just have an open mind."
Wannan da ke da suna Tami tana cewa ne babu wani abu da za mu ce, illa kawai muna fatar wannan sabuwar gwamnati tafi wadda ta gabata, musamman wajen inganta al'amura tare da mai da hankali musamman a fannin tsaro, domin akwai kalubale. Saboda haka a ƙara mai da kulawa wajen samarwa jami'an tsaro kayan aiki da suka hada da motoci da kuma makamai. Haka kuma a mai da hankali wajen samarwa jama'a aikin yi, saboda haka mutane na cikin matsanancin talauci musamman ma matasa. Ita kuwa wannan da ke da suna Joy, yar jihar Akwa Ibom ce da ke cikin yankin na Niger Delta, kuma ga abin da take cewa,
"They should just let them know that all of us we are one."
Tana cewa ne ra'ayina shi ne ya kamata sabuwar gwamnati ta Ahmed Bola Tinubu ta kawo haɗin kai musamman tsakanin al'umma domin tabbatar da haɗin kan ƙasa. Don a samu zaman lafiya a kowace jiha, mutane su daina nuna ɓangaranci ko kuma yanki domin a zama abu ɗaya. Sannan kuma mu 'yan ƙasa muna da rawar da za mu iya takawa, su ma shugabanni su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu, mu kuma mu ba su haɗin kai. Game da batun tsaro, ina son sabuwar gwamnati ta ƙara inganta harkokin tsaro. Mu samu damar yin tafiye-tafiye cikin kwanciyar hankali, tare kuma da gudanar da harkokin kasuwancinmu ba tare da wata matsala ba. Haka kuma muna bukatar ɗalibai su dinga zuwa makaranta ba tare da samun wata damuwa ba." Shi kuwa wannan da ke da suna Adishina ya ce,
"Believe that this particular administration that is coming, they have a lot of work to do."
Yana cewa ne ra'ayina kan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu tana da jan aiki a gabanta, domin kuwa abin da ya kamata a mai da hankali a nawa gani yana da yawa, musamman ma idan muka duba fannin tsaro da tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ayyukan ci gaba. Kuma na yi amanar cewa idan aka bada kulawa musamman a bangaren tsaro, to gwamnati in ta yi kokari a hakan, tattalin arziki zai bunƙasa, sannan kuma za a samu nasarar magance matsalar nan take. Ina fatar komai zai daidaita. Haka kuma na ji ana maganar cire tallafin man fetur, wannan san bai dace ba.
"Are we talking about fuel subsidy and some other things like that?"
Su ma mazauna yankin na Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu kuma ga abin da suke cewa.
"Sunana Muhammad Kabir, muna tsammanin wanga gwamnati na shi Tinubu din zai yi last government din da ya wuce, saboda na ɗaiɗai ga alamu Tinubu din zai tahe da mutane waɗanda kana tunanin insha Allahu za su gyara Najeriya. Da yadda Allah komai ka san dai ba cewa kawai abu lokaci guda zai zo wuce."
"Sabon gwamnati na Tinubu muna so gaskiya imani ya cika muna cikin Najeriya. In ba imani gaskiya za su matsala. To duk abin da mutum zai yi ya dinga tuna da Allah. In ka dinga tuna da Allah Allah ne shi sai dinga jagorace ka, ba mutum ba, sai dai mutum, kaga mutum mutum ne, amma Allah kuma yana iya tura mutum ya zo wurin ka.
Sunana Muhammad Sani. Ya bunda nake wa mutane fata, muna tsammanin za a samu alkhairi a cikin ka, amma sai dai da ni alkhairin ba da guntun zai zo ba, zai fa zo daga gare mu ne. Idan sabuwar gwamnati ta zo, a bi ta da addu'a, sai a bi ta da addu'a. Idan ta yi kyau, ka samu dadi. In ko ta yi muni, to kai za ka sha wahala. Akwai bambanci da muke samu wanda yake gaba daya, mun ma juyi da jahilai da malaman mu dukkan su kun canza. Allah yana gaya mana cewa idan kun ga wani alkhairi ya zo daga gare shi ne, in kuma kun ga wani sharri ya zo, to daga kanku ne ku rika zargin kawunan. Amma har abada mu 'yan Najeriya ba ma zargin kanmu, sai kullum muna zargin gwamnati.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz da cigaban labaran duniya.
Kaɗan daga cikin fursunonin siyasa sama da 2,000 da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta saki kwanan nan bayan juyin mulkin da suka yi sun shaida BOA cewa sojoji na ci gaba da sa ido a kansu kuma suna fargabar sake kama su. Gwamnatin mulkin soja ta saki fursunoni 2,153 a ranar 3 ga watan Mayu waɗanda aka yanke musu hukunci a ƙarƙashin sashi na 505 baka cikin A na kundin laifuffuka, wanda ya zama laifi ne sa tsoro, yaɗa labaran ƙarya ko ta yadda laifuka kai tsaye ko a kaikaice ga ma'aikacin gwamnati. An saki fursunonin ne da sharaɗin cewa kowanne idan ya sake aikata laifuka, to zai yi zaman gidan yari na sabon hukunci da kuma ragowar hukuncin da aka yanke masa a baya da bai yi ba. BOA ta tantaɓi fursunonin da aka sako guda 12 kan wannan labari, amma da yawa sun ki yin magana saboda matsalar tsaro. Fursunonin da aka sako sun sanya hannu kan wata takarda da ke nuna cewa ba za su aikata wani abu na tashin hankali a ƙasar ba. Daga ƙarshe, wata kotu ta yanke wa wasu ɗaliban Hong Kong hukuncin ɗauri a gidan yari saboda rawar da suka taka a wani harin bom da suka yi yunkurin kaiwa wanda aka dakile. A baya dai mutanen huɗu sun amsa laifin haɗa baki wajen tayar da bom, bayan da 'yan sanda suka dakile yunkurinsu tare da kama su a watan Yulin 2021. Wuraren da ake zargin sun auna, ciki har da gine-ginen kotu. Mai shari'a Alex Lee ya ce wanda ake ƙara mafi tsufa a ƙungiyar, Alexander Awu, mai shekaru 21, shi ne ya fi kowa laifi a wannan makirci, ganin yadda ya yi hayar ɗakin otal da kuma binciken gine-ginen da aka yi niyyar kai wa harin. An yankewa Awu hukuncin ɗaurin shekaru 5 da wata 8 a gidan yari.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a Turance, da aka samu bullarta a jihar Agadez na jamhuriyar Niger. Hukumomin lafiya a jihar ta Agadez sun bayyana cewa akalla mutane fiye da 40 ne suka kamu da cutar, yayin da mutum 6 suka rasa ransu, lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar duba da yadda ake cikin yanayi na zafi. Kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa, jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Abubakar Atu ya yi mana ƙarin bayani game da cutar a hirarsu da abokin aiki na Hamid Mahmud. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
To, cutar nan ta sankaro ƙwayoyin cuta ne, kuma su ƙwayoyin cuta kamar yadda mutane suke ƙabila-ƙabila ne. Akwai wanda muke cewa bacteria, akwai wanda muke cewa virus. Ƙabila-ƙabila ne da yawa, ba su da iyaka. Kamar yanzu kun ga yadda muke ce muku wanga kalaga da ta fito mana lalle endemic disease 2018 ma mun shaushawarta. Kuma kamar yadda ake cewa shaushawa da ake ma yara ta wata tara, akwai ta meningitis ciki, amma salaman waccan kalan meningitis A ce addakwai. To yanzu wagga da ta zo take ta kullo wagga bana ita C ce, meningitis C. Kaga kenan wancan shaushawar da muke cikin gidajen likitoci sai zamanto duk shekarun nan da wanda muke cewa centre meningitic, centre ta meningitis tsakanin Chad, Niger, Nigeria, don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane. To shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta, a 2018 an yi shaushawarta, kenan sai wannan kalar ta akin ita ce sai ta bace. Shine kuka yi dan shekarun ga tabarakallah an samu abun yayi dan shiru. To bana da ta bullo sai ta bullo wanda ba a yi shaushawarta ba sai ki. Kenan yanzu wannan sekin ita ce ake fama da ita, wadda yake ba a yi shaushawarta ba, kuma a cikin gidajen likitocinmu wadda ake ta wata tara kuma ba ta cikinsu.
Shin ita wannan cutar ta sankarau tana da alaka da zafi ne? A duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa ko kuwa a'a ita dai tana da lokaci ne?
Kwarai ko tana da alaka da zafi. Daman kowace shekara ma in ka ɗauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan ga na Mayu zuwa ƙarshen shi ake dibin meningitis. Kuma a al'adance ne muna haɗi likitoci ma suna haɗi kullum da ruwa sun zuba sai ka ga ta rage, saboda abun duka cikin iska ne yake ta. Kenan da an yi ruwa kura ta kwanta ta yi abun nan sai ka gani. Wannan kowace shekara ma ko lokacin da ma ana yin annobat, ko mutane talakawa sun sani da ai meningitis ta yi kashi ta yi kashi, da an ce ruwa sun zuba sai ka ga duk mutane sun har rage, yan malati bulluwarta duk ta rage har ta kai ga tsayawa. Kenan tana da alaka da zafi kwarai.
Shin kwanan rana ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cuta?
Kwarai ko yawo cikin zafi, saboda shi ne muke cewa a adana yara, saboda fita cikin rana, don ka rana a banza yofi tana kawo ciwon kai. Shi kuma jikin ga namu sai tadar da ya samu ta dan kasawa kadan, kwayoyin cuta da man suna nan suna yawo. Kuma Allah kadai san abin da yake faruwa cikin jikinmu. Wani cutar kana gamuwa da ita, amma in kana cikin yanayi na kirki ka ci ka koshi kana abin nan, sai ga jiki zai kokari da ita har ya kashe ta kai baka sani ba. Amma in ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi, ka bi rana ga wani rishin ci rishin abin nan, kuma ka wahala ka shara na ka gaje, ko falu kana gani. Wani lokaci falu duka muna da ita cikin jiki, amma in ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki sai ka ga lokacin nan ne za ta bayyana. Kenan yadda kace lalle tana da alaka da rana, tana da alaka da rana sosai, kuma tana da alaka da wahaloli da ragewar garkuwar jiki.
Kamar ita wannan cutar ta sankaro an fi samun ta ne a cikin makarantun boko. Shin wani matakai kuke ɗauka a wannan wuraren na makarantu?
Lalle gaskiya ne, gaske tunda muka fara samu yawanci duka ƴan lakwal ne, saboda wancan ukun na harin da na ce maka don kojan ekwal a zinkin nan ne. Don a lokacin na matakin da muka ɗauka mun kiri inspector kin babban lakwal kin duka director kin, don muka yi zance da shi suka ba mu bayani, sa'annan muka ta yi tare da shi muka kai malakulolin nan ziyara. Don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake ɗauka, saboda mu muna nan muna ta shawara, muna ta reunion da masu hannu da shuni da abin nan, muna ta abin nan. Don ana kuma wannan aiki ana cikin shi, duk wanda aka samu dan malati a ɗebi ruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin minene aika. Don wannan lakwaloli su ma mun je mun faɗakar da su, muka ce kuma wajen ba da karatu na lakwal a rinƙa ma yara zancen na meningitis da alamominta, saboda su ma yara su jiya su sani, saboda duka a taimaki juna. Kenan ko kaga wani abokinka ko wani abu yana ciwon kai sai ka ce a mushe ya ce mana fa da an ji ciwon kai da masassara, a yi ƙoƙari a kai a gidan likita.
Ita wannan cutar ta meningitis suwa ta fi kamawa tsakanin yara da manya?
To vraiment ta yi kama yara ƙwarai, amma manya ma ba su kubuta ba. Amma dai a ƙwarai ta yi kama yara daga zuwa shekara 5 har 14, mai har zuwa shekara 30 duk tana kama, kuma har wuce nan ma tana kama. Sirman daɗa mu a wajenmu a bincikenmu duka sai ka gani ta yi dai ƙarfi a wajen yara.
Kamar yanzu mutum nawa ne kuka samu wanda ya kamu da wannan cutar a hali yanzu?
To kama abin da muke cewa cash spray kamar mutane wanda yake alamomi ne tabbatawa yadda nace muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su yame don ki yame to mai do mana rahoto akan lalle tabbata wannan ciwon ne to wa'incan na harin da muka samu nace maka an samu guda uku kenan ciwon ya tabbata don bayan haka nan an samu wajen yaro biyar cikin wa'inga hadda wa'inda sun karasu to da bayan haka nan shine muka samu wajen yaro 29 yanzu dai a takaice bon nan ko mulkin agas in muka gama tun daga harin har yanzu don mun kusa kai yaro 40 to yanzu dai mutuwa da wanda aka yi cikin gidan likita 6 yaro 6 suka rasu
kamar ita wannan cutar ta menage idan ta kama mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa
kware ku tana saurin kisa wannan tabbat menage ta batta wasa tana saurin kisa zaka gani yaro za a ce maka dan lokaci kadan da ya masassara ciwon kai in ba abin nan ba zaka gani raman tana saurin kisa dan shine ake cewa ai gaugawa tunda duk abin cikin gauga ne lalle Allah shi yake da rai don ku ana gauka ne saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai ya samu illa saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta riga ta tabbata ga mutum har ya galabaita to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kuramci ko da makafta ta gani don kenan tana baro ma mutum shaida wadda za ta zama mishi illa a cikin rayuwar shi
mun ga kun gamu da masu unguwanni ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankaro ko meningitis
mun gamu da gwantanni na yankuna Gunduma Agadez don ku wannan cikin wannan sabuwa abin nan da ya bulla Agadez don ku wannan ciwo wanda ake ce ma meningitis a turance sankaro don ku da Hausa ana ce mishi sankaro don ku nan da dan lokaci muka fara samun mutane wanda yake su ana da alamomin wannan rashin lafiya don ku da aka aika ruwan nan da ake hudda gaba sai muka samu uku wanda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne don ku tun a lokacin nan mu muka fara shirye-shirye na fadakar da mutane da gaya ma masu hukuma da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya bulla a cikin Gunduma Agadez muka ce mu tara guntanni saboda abin da yake ya shahi al'umma akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su doka a wajen su mu muna dokan namu su ma su samu su doki matakai saboda a samu dai wannan rashin lafiya kar ta kawo mana wani antuka wani rashin jin dadi babba don shi ne muka gamu da su don mu fadakar da su abin da ya kamata su su dan su fadakar da al'ummar su a gaya musu duk cikin wanga lokaci don akwai alamomin da yake in aka gane su a cikin gida ga yaro ne ga babba ne ayi kokari da marmaza a kai shi gidan likita dan a doki matakai saboda kamar yadda nace muku kowanne waje ana so a fadakar da mutane don su doki matakai mu kaga a wajen mu tunda aka fara samun ta mun doki matakai menene matakai mun sanar da hukuma wanda suke gaban mu na biyu kuma duk inda wannan abun ya faru da rasuwar nan da mai mun je gidaje mun yi ta'aziya mun gamu da mayya na lakololin mun je mun yi ta'aziya ko mun fadakar da su abin da kamata duka su yi to shine ko muka komo ga masu ungunin ne su ma cikin ungunin ne dan a sani ke mu ga matakan da muka doka likitoci mun ba su foro mun kira su mun ba su sabon foro bisa wannan rashin lafiya kenan dan ka dan malati ya kubce musu wanda yake da wannan alamomi mun kiro su mun karantar da su kuma duk sahi Allah muna tada su da kwana kuma mun kai magunguna daidai gurgudu wanda ke gare mu a cikin waɗannan gidajen likitoci wanda yake duk wanda yake alamomin ga ciwo ne ke gare shi mun ce za a mishi magani banza don ka da an ɗebi ruwan nan na sankara wanda ake aika niyame da auna su kuma magani insha Allah za a mishi kyauta kenan shine yau muka ce mu tara masu ungunin ne saboda ƴan malati ba duka ba suke zuwa a likita kuma muna da matsala waɗansu suna zawwa a cikin sun galabaita ba a samu ma a yi musu wani aiki don shine muka ce mun masu ungunin ne a cikin gunin ne duk a fadakar da mutane kowa ya bude idanun shi dan a sani da an ji ciwon kai ko masassara ba sai an ji ruba wuya ya kage ko ya abin nan da an ji masassara da ciwon kai da ba a gane da su a yi kokari a kai gidan likita
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu da abin da aka saurara a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawa Umar, yanzu ga Maryam Dauda da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Rilwani Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa. Ya ce faduwar darajar naira ta taka muhimmiyar rawa a wajen maida tattalin arzikin Najeriya baya, kuma ƙasar ta dogara ne akan man fetur. Ya kamata sabon shugaban ƙasa da zai hauya maida hankali wajen tada darajar kuɗin. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi. Najeriya ƙasar mu ta gado, ƙasa mai dimbin arzikin ƙasa da tarin yawan jama'a. Sai dai a yayin da shugabannin mu ke ƙara azurcewa da arzikin ƙasar tamu a kullum, su kuma talakawan ƙasar tamu ƙara talaucewa suke yi. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce muna fatan bude cibiyar bincike akan ayyukan 'yan bindiga a jihar Katsina da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, ya sa ba ungule da kan zabo ba ne, amma ya zame alheri a jihar da ma Najeriya baki ɗaya. Sako daga Alhaji Umar Fareba da Adam A. Adam Gashuwa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce muna kira ga gwamnati da ma hukumomin tsaro musamman a jihar Kano da su gaggauta ɗaukar tsatsauran mataki akan wannan sabuwar masifa ta satar waya da ta sake kunno kai, ganin yadda hakan ke janyo sanadiyyar rasa rayuka a wasu lokutan, sannan kuma a yaƙi talauci da rashin aikin yi da zaman banza a tsakanin matasa, domin idan bera da sata to daddawa ma da wari. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Assalam VOA Hausa. Kamar dai yadda shugaba Baba Buhari mai barin gado ya faro takun mulkinsa cikin farin ciki da annashuwa, muna masa addu'a Allah ya sa ya ƙarasa sauran kwanakin da suka rage masa cikin kwanciyar hankali da lumana. Amen. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa tare da Alhaji Sule na Yashi Bajoga.
Madalla a gaida Maryam. Da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
An samu rikici nan da can tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai masu ƙarfin gaske har jiya yau Alhamis ɗin nan, labarin da ya haifar da kwanciyar hankali a babban birnin ƙasar Khartoum da barazanar cewa tsagaita wuta na tsawon mako guda da ƙasashen duniya suka kulla za ta ruguje. An cimma yarjejeniya na tsagaita wutar da Saudiya da Amurka da ma ɓangarorin da ke rikici da juna ke sa ido, bayan shafa makonni biyar ana gwabza faɗa a birnin Khartoum da kuma tashe-tashen hankula a wasu sassan Sudan, ciki har da yankin Darfur da ke yammacin ƙasar. Ma'aikatar tsaron tarayyar Rasha ta ce an kama wasu 'yan ƙasar Ukraine biyu da laifin yunkurin tarwatsa layukan wutar lantarki da kuma tashoshin nukiliya biyu a Rasha, a cewar kamfanonin dillancin labaran Rasha. Amurka za ta gudanar da wani taro ta kafar bidiyo da kungiyar tuntuɓa ta tsaron Ukraine tare da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon, tana mai cewa tana sa ran tattaunawa za a yi ta yau Alhamis, inda za ta mayar da hankali kan makamin kariyar sama na ƙasa har sasai da horar da dakarun Ukraine kan jirgin yaƙi samfurin F-16. Yau Alhamis, ƙasa Iran ta ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce makami mai linzamin na cin dogon zango na kilomita 2,000 tare da wani makami mai linzami kilogram 1,500. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna abin da ya ce an yi nasara harba makami mai linzami da aka yi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an juma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wanda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Sule Mumuni Barma ke sallama da ku. Sai ku tare mu da karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoton na musamman kan abin da ya tsone wa al'umma ido a wasu ɓangarorin Najeriya.